This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky yana halartar taron tattaunawa na Shangri-La a Singapore ranar Asabar, inda zai kokarin ƙara neman goyon baya ga kasashen Asiya da Tekun Pacific don taron zaman lafiya kan Ukraine da za a yi a Switzerland a ƙarshen wannan watan, wanda zai mayar da hankali kan janye sojojin Rasha daga Ukraine da kuma maido da iyakokin Ukraine na 1991. Zelensky ya rubuta a wani sakon da ya wallafa a dandalin sada zumunta na X, yana mai nuni da cewa samar da tsaro a duniya ba zai yiwu ba idan har wata ƙasa mai girma a duniya za ta yi watsi da iyakokin da aka sani da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Zelensky da ministan tsaron Ukraine Rustem Umerov na shirin ganawa da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin domin tattauna halin da ake ciki a fagen daga a Ukraine da kuma jaddada kudirin Amurka na tabbatar da cewa Ukraine na da abin da take bukata domin kare kanta daga cin zarafi da Rasha ke ci gaba da yi, a cewar sanarwar inji wani jami'in Amurka. Zelensky ya kasance yana hada gangami a cikin 'yan makonnin nan don neman karin tallafin soji ciki har da abokan kawancen kasashen yamma. Yakin Gaza ba zai kare ba har sai an fitattake Hamas, inji Isra'ila a jiya Asabar, wanda ya saba sharɗin tsagaita wuta da Joe Biden ya amince da shi a ranar Juma'a, kuma Hamas ta yi maraba da shi cikin tsanaki. Biden ya ce a ranar Juma'a yarjejeniyar zaman lafiya za ta kunshi tsagaita wuta na makonni shida na farko tare da janye wasu sojojin Isra'ila a wani bangare da kuma sako wasu da ake garkuwa da su, yayin da ake yin shawarwarin kawo ƙarshen tashin hankali da hanyar masu shiga tsakani. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Asabar ya yi watsi da duk wani ra'ayi na cewa Isra'ila za ta amince da tsagaita wuta na dindindin kafin lalata karfin sojojin Hamas da na mulki. Yana mai cewa irin wannan shirin babu inda zai kai. Ministocin Isra'ila biyu, ministan tsaron ƙasa Itamar Ben-Gvir da ministan kuɗi Bezalel Smotrich, sun faɗa a ranar Asabar cewa za su rushe gwamnatin Netanyahu idan har ya amince da shirin Biden. A ɗaya ɓangaren kuma, shugabannin majalisoshin Amurka sun gayyaci Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya gabatar da jawabi a zauren Majalisar Dokokin Amurka. Ziyarar za ta ba da nunin goyon bayan lokaci da yaƙi da abokan ƙawancen suka daɗe suna ci gaba da samun rarrabuwar kawuna dangane da harin sojojin Isra'ila ke kaiwa a Gaza. Gayyata da kakakin majalisar Mike Johnson da 'yan jam'iyyar Republican da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer, ɗan jam'iyyar Democrat da sauran shugabanni suka yi ta daɗe ana jiran wannan lokaci. Ba a sanya ranar yin jawabin ba. Yaƙin Isra'ila da Hamas, wanda yanzu ya shiga wata na bakwai bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, ya haifar da fargaba kan yadda Isra'ila ke gudanar da yaƙin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, wata kotun 'yan tawayen Houthi ta yanke hukuncin kisa akan mutane 44, ciki har da wani ɗan kasuwa mai aiki da ƙungiyoyin aikin jin ƙai, akan samunsa da laifin leƙen asiri, in ji wani lauya mai kare su. Mutanen 44 suna cikin mutane 49 da ƙungiyar mai samun goyon bayan Iran ta tsare da kuma zarginsu da haɗa kai da abokan gaba. Suna nuni da rundunar haɗaka ta jagorancin da Saudiya ke yaƙi da ƙungiyar Houthi tun a shekarar 2015, in ji lauya Abdulmajid Sabra. An yanke wa mutum 16 hukuncin kisa ba tare da suna kusa ba, yayin da aka gabatar da mutane 28 a gaban kotun manyan laifuka ta musamman a Sana'a babban birnin ƙasar, in ji Sabra. A cikin mutanen da aka yanke hukuncin kisan akwai Adnan Al-Harazi, shugaban kamfanin Pyrodigi System da ke sana'a, da ya bullo da tsarin da ke taimaka kungiyoyin jin kai wurin rajista da kuma tantance waɗanda ake raban kayayyakin jin kai ga mabukata a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Da ƙarshe babban taron shekara-shekara na hukumar lafiya ta duniya a ranar Asabar ya bai wa ƙasashe mambobin kungiyar ƙarin shekara guda don amincewa kan wani muhimmin yarjejeniya don yakar annoba nan gaba. Kokarin da akwa shekaru ana yi na cimma matsaya kawo ƙarshe a watan da ya gabata cikin rashin nasara. Amma shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba da abin da ya kira yanke shawara mai tarihi da aka dade don yin wani sabon yunkuri na cimma matsaya. Hukumar WHO ta amince cikin shekarar 2021 yayin da cutar COVID-19 ta haddasa tattaunawa kan yarjejeniya don tunkarar duk wani sabon rikicin lafiya a duniya. Miliyoyin mutane sun mutu da COVID-19 wanda ya durƙusa da tsarin kiwon lafiya a ƙasashe masu yawa. Tattaunawar ta ci karo da cikas masu yawa, duk da haka tare da ƙasashe masu tasowa da yawa suna zargin ƙasashe masu arziki da yin amfani da allurar rigakafin COVID da ake da su. Sun nemi tabbacin cewa duk wani sabuwar yarjejeniya zai samar da magunguna da bayyana bayanan bincike cikin adalci.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalci karmi da zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdurra'uf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun online mentorship, wani tsarin zama abun koyi da ƙwararrun mutane ke aiwatarwa a yanar gizo ko zahiri don tallafa wa matasa masu tasowa su jajirce akan duk fannin aiki ko sana'a da suka zaɓa su samu ci gaba a rayuwa. Daga bisani su ma su zama abun koyi cikin al'ummarsu. Alƙalman ƙididdiga a yanar gizo dai sun nuni da cewa a cikin shekarun baya-bayan nan an ga ƙari a karɓuwar tsarin mentorship musamman a dandalin sada zumunta tsakanin matasan arewacin Najeriya, wanda ƙwararru ke ganin baya rasa nasaba da cigaba da ake samu a duk faɗin duniya da ake cewa ƙauye guda ko global village a turance, baya ga la'akari da yadda takwarorinsu na kudancin ƙasar suka karɓi wannan tsari a gwamman shekaru da suka gabata da gagarumin tsarin inganta rayuwa da abin ke yi. Wai me ma ake nufi da tsarin mentorship? Ƙwararre a fannin mataimakin farfesa Dr. Yakubu Sani Hudul na ɗauke da bayani.
Wato shi mentorship abu ne da yake da matuƙar muhimmanci, ba takaice wayar da kan mutane akan abin da ya shafi tun daga ayyukan yi har zuwa karatu da sana'o'i da kasuwanci da ma rayuwarsu ga baki daya. So idan ka hadu da mentor, wato wanda zai horas da kai inda ya achieving abin da ya cimma cikin shekaru 20 ko sama da haka ma, a cikin 'yan mintoci sai ya yi maka bayanin inda ya yi daidai da inda ya kuskure domin kai ma ka gina taka rayuwar. Kuma alhamdulillah mun fara shirinmu na Arewa Youth Mentorship Program, wato kaman gidauniyar wayar da kan matasa ta arewacin Najeriya kenan. Mutane ne da yawa daga arewacin Najeriya wanda suke zaune a Najeriya da ma ƙasashe da yawa a faɗin duniya muka zo muka haɗu, kowa yake bayar da gudunmawa akan abin da ya shafi ɓangarensa. Kuma gaskiya mun sami nasara sosai tun fara wannan program ɗin, tunda zuwa yanzu akwai ɗalibai ɗaruruwa da suka sami damammakin shiga makarantu na jami'a digiri na biyu da na uku a ƙasashe daban-daban a duniya. Akwai ɗalibai da yawa da suka shiga wasu sana'o'i suke yi sakamakon shirye-shirye wanda muka yi su a baya.
Dakta, ya zaka kwatanta yanayin samun karɓuwar tsarin bada shawara na mentorship din?
So ina ganin mentorship ya samu karɓuwa musamman a arewacin Najeriya din tun bayan fara wannan shirin namu kusan shekaru 4 kenan da suka wuce. Ila iyaka dai har zuwa yanzu muna yin wannan program ne online, amma mun fahimci cewa akwai buƙatar in an samu dama a maida shi ido, na ganin ido bayan ana ci gaba da na online. Tunda mutane mutane da yawa wasu ba su iya joining abubuwa da suke online musamman wanda suke ƙasa. So ina ganin mentorship yayi nasara sosai ko in ce ma yana kan yi kuma abu ne da al'ummar mu ta arewa musamman dama ta yi lakin din sa wato ba ta da shi yanda ya kamata. Kowa zaki samu cewa kawai duk wanda yayi nasara yayi nasara ne maybe saboda sa'a da yayi ko a gidansu ko wani ya dan nuna masa yanda zai yi amma dai babu wani tsari da aka fito da shi da za a ce duk wani wanda ya taso to ga wani tsari ya bi shi domin ya fahimci ina da ina ya kamata ya sa gaba. Hatta ma a jami'a ya kamata mutum ya duba courses din da ya kamata ya study kafin ya fara.
Ya batun gibi tsakanin arewacin Najeriya da sauran sassan kasar a karbar wannan tsarin kuma ya za a iya cike gibin.
Idan kika kwatanta ɗan uwanmu na kudu zaki samu cewar mu arewa an bar mu a baya akan wannan abu da ya shafi mentorship. Shekara da shekaru su dama suna yi musamman abubuwa da suka shafi irin fita karatu sama da shekara 50 dama su suna yi sai da Allah ya sa kwanan nan muka zo muka fara wannan shirye-shiryen. So shine dai yaran mu na arewa sun ma suka fara mai da hankali. So ina ganin tsari ne ya kamata tun daga ɗalibi har zuwa wanda suka kammala karatu kowa zai iya bada gudunmawarsa daidai gwargwado. Ko a unguwar ku ka samu wasu yara guda hudu guda biyar kake musu da haka idan ko ina ana yi abin zai yawaita. Sannan makarantu na secondary school har ma na primary school din da ma universities din dama akan samu guidance and counseling. So kamata ya ce a ƙara musu ƙarfi wayannan kwamitocin ya zama akwai lokaci musamman da ake warewa saboda wayar ɗalibai kai su fahimci ya rayuwa take ina mutum ya dosa bayan ya kammala makaranta wani layin ya kamata ya ɗauka da duk irin wayannan abubuwan. Sannan masu rike da madafin iko na gwamnati kenan su ma dole su taimaka su shigo ciki wajen fitar da tsare-tsare da za a ringa koyawa yara musamman wayannan abubuwa da suka shafi sana'o'i ne da karatuttuka. Kowa yana da gudunmawar da zai iya bayarwa sai a hankali kuma in ana yin wannan za mu samu mu cike wannan gibin. Amma dai tunda sun riga sun yi mana nisa a kudu za mu dau lokaci kafin mu tarto amma abu mafi muhimmanci ya zama dai mu din ma yanzu muna yi ba mu zauna ba.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da wata matashiya da ta ci gajiyar shirin bada shawarwari na mentorship wacce za ta fara bayani akan muhimmancin shirin.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Maryam Umar Mayuriga wanda aka fi sani da Ardent Flare by Maryam a kafofin sada zumunta. Daga shekarun bayan nan na fahimci cewa samun wanda kake koyi da shi na da matukar amfani da kuma tasiri musamman gani a yanda nake amfani da dandalin internet da kuma kafofin sada zumunta wajen wallafe-wallafen bidiyoyi da kuma isar da sakonni ga matasa ƴan uwana. Mafi yawan lokuta zamu ga mutane muna komawa ga abokai, dangi, abokan aiki don shawara wanda zai iya zama yes taimako ne amma wani lokaci yana iya kasancewa da san kai. Abokan kusanci na iya yin jinkiri wajen boyar da ra'ayi mai gaskiya don gujewa ɓata maka rai. A nan ne kuma zaka gane cewa shi fa mentor wato mai bada shawara yake da muhimmanci. Babban kudirin mai bada shawara shine ci gabanka. Suna sha'awar makomar ka sannan kai kuma kai aiki da shawarwarin su. Mentor shine wanda baya jin tsoro ya bada ra'ayi mai inganci. Yana taimaka maka wajen gudanar da rikice-rikice a wajen gudanar da aikinka ko kuma ka gane lokacin da kake da kuskure. Bugu da ƙari mai bada shawara na gaske zai taimaka maka wajen kirkirar shiri don cimma waɗannan manufofin naka. Su kuma suna son su tabbatar da cewa kana da kayan aiki da goyen bayan da kake bukata don ka ci nasara. Masu bada shawara kamar fitiluni na bege akan hanyar aikinka. Ko yaushe za su zama tushen haske da zaka kalle su lokacin da kake jin kamar baka son kai wani abu ko da ku kai nisa zaka ji kana samun karfafan gwiwa saboda ka ci gaba.
To Maryam ki mana bayani akan fa'idojin samun mai bada shawara ko wanda za a iya yin koyi da shi na gaske.
Samun mai bada shawara yana da fa'idoji da dama. Cikin haka kun kana da mai bada shawara zaka iya koyon aiki daga wanda yake da kwarewa. Mai bada shawara naka na tabbas dai zaka ga ya riga ya fuskanci irin wannan kalubalen da matsaloli da zaka fuskanta kuma zai iya baka shawara kan yadda zaka shawo kansu. Na biyu shine samun daman sadarwa. Masu bada shawara zaka ga sun iya gabatar da kansu da kuma kai din ma ga sabbin mutane saboda su taimaka maka ka fadada cibiyar sadarwar ka. Za su iya hada ka da mutane a masana'artan su da kuma naka kwastomomi in business kake yi ko abokan ciniki masu yiwuwa.
Madalla tuni dai wasu matasa a arewacin Najeriya suka fara kirkire-kirkiren dandalin internet da manhajojin taimakawa tsarin nan na mentorship don iya hada kan kwararru da masu bukatar shawarorin su kamar su Arewa Youth Mentorship Program da manhajar You versus You wanda idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu kawo muku wasu daga cikin waɗanda suka yi kirkire-kirkiren don ji ta bakin su bayanai da zamu karu da su. To masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. shirin. Ni Halima Abdurrauf na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan dajin huhu. Dajin huhu wani nau'i ne na cutar daji da ke kama huhu, kuma yana farawa ne da wani abu kaman tsiron jijiya a huhu. Haka kuma bincike ya nuna cewa yana ɗaya daga cikin cutar daji da ke kisa a fadin duniya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana cikakken bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta.
Lung cancer, wato kansa na huhu kenan, a turance muna kiran shi da bronchocarcinoma ko kuma lung carcinoma. Wannan dai kawai yana nufin kansa ne na huhu, wallahi huhu ne guda biyu ga baki daya, ko kuma huhu na dama ko kuma huhu na hagu. Wannan lung carcinoma din nan ko kuma kansa huhu yafi kama mutane ne wanda suke shekaru 45 da sama, ba don kuma ba saboda su ne ake sa ran sun dade suna wani abun da yake jawa wannan kansan. Menene yake jawa wannan kansan? Ba kuma ne illa shan sigari, wato ainihin sigari wannan da muka sani wanda mutane suke sha, matasa ne, maza ne, mata ne, tsofi ne, har da ma waɗansu yara wanda suke daga shekaru 18, 19, 20 suna yawan shan wannan sigari din. Musamman an fi jaddadawa akan sigari saboda shine yake da wani sinadarai marasa kyau da suke shiga cikin huhun mutum, sai su cause irin wannan damage din, sai kasance cewa huhun mutum baya aikin da ya cancanta, sai ya jawo masa irin wannan kansa na huhu wanda yake janyo masa matsaloli kala-kala daban-daban. Sai dai wani gudu ba hanzari ba, bincike dai kawai ya nuna cewa a cikin kashi 100 wanda suke da wannan kansa na huhun, kashin 95 ne suke kamuwa da shi saboda yawan shan sigari, musamman nau'in su shekaru masu yawa. Ba wai shan sigarin sati ɗaya bane, sati biyu ko kuma wata ɗaya ko ma wata shida yake janyowa irin wannan kansa din, a'a, musamman wanda ya sha sigari wanda ya kai akalla shekara 10 ko ma sama da 10 yafi kamuwa da irin wannan kansa na huhu. Wanda zai ce ai na shekara sama da 20 ina shan sigari amma kuma har yanzu ciwon kansan nan bata kama ni ba, to dan uwana, ƴar uwata, ki jira ki gani. Ba wai muna fata ba, amma alamu ya nuna cewa indai har mutum ya wuce wannan shekaru 10 ina shan akalla kara 3 ko kullum a rana ba tare da ya daga kafa ba, to ba abun mamaki bane zai iya kamuwa da wannan kansa na huhu wanda zai iya masa damage a rayuwar shi ga baki daya. To ai mun ce kashi 95 ne a cikin 100, wato ainihin sigari yake jawowa, to sauran kashi 5 din su menene suke jawowa? Akwai wayansu iska wanda mutum ba a bukata shaka, irin wanda yake kunshe da arsenic, chromium, su iron oxide, har da ma radiation, wanda shi ba iska bane, radiation shine dai radiation, wanda in mutum ya kasance yana yawan ta'ammali da irin wannan iskan, musamman a gurin irin aikin da yake, in akwai irin wannan kuran, to babun mamaki bane in ya kai shekara 15-20 ko ma saboda haka zai iya samu kansa na huhu. In kuma bai samu kansa na huhu ba, to babun mamaki bane za su iya samu chronic obstructive pulmonary disease, wanda aka bi sani da COPD, wanda shi ma wani kani ne na kansa amma ba kansan bane, shi ma sai dai kawai yana kama huhu ne ya hana mutum sakat.
To likita, kamar wasu irin ayyuka ne idan mutum yana yi zai iya kamuwa da dajin huhu?
Kamar misali a ce mutum yana aiki a gurin arsenic ko kuma chromium ko kuma su iron oxide, gurare wanda akwai wato ainihin waɗannan iska din, kamar a zuwa ce wanda suke aiki da irin su asbestos din na ko wanda suke aiki a gurin kura wanda kullum suna yawan shakan shi, haka ma wanda suke yin shara ba dole samu kansa ba amma za su iya samu COPD. Abin da yasa nake hada wannan kansa da COPD saboda alamun shi suna zuwa ɗaya ne, saboda yawanci abin da yake jawo su iri ɗaya ne, sai dai ba wai sak iri ɗaya ba. Akan samu irin wanda suke da cuta irin na asbestosis ko kuma silicosis ko kuma pneumoconiosis, wannan dukkan su da occupational lung disease, amma su ne suke accounting for only 5% of wannan kansa na huhu. Me nake nufi da 5%? In yau aka zo aka ce maka ga marasa lafiya guda 100 wanda suke da ciwon kansa, to babu mamaki bane 95 a cikin waɗannan marasa lafiyan sun kamu da wannan ciwon kansa ne saboda shan sigari. Kashi 5 ne kawai suka kamu da shi saboda occupational lung disease.
To likita, menene ma alamomin wannan cuta ta dajin huhu?
Daga cikin manyan alamomin wannan kansan shine akwai matsalar numfashi, wanda mutum kowane irin magani ya sha in dai ba wani ikon Allah ba, ba dole ya bude masa hanyar samun numfashin nan saboda wannan sigari sigarin da ya sha ya riga da ya kashe wa'innan na'urorin da yake taimakawa gurin ƙara masa iska a cikin huhu da kuma zuƙe iskar da bai buƙata a fitar da shi ta hancin shi ko kuma ta bakin shi. Na biyu, aka samu wato ainihin ciwon kirji, sai kaga mutum ya kasance yana yawan ciwon kirji yaje ba abun da ya masa dadi, wasu sukan ma sukan ce kamar an dame kirjin su ne, kamar an daure kirjin su haka suke ji. Mutane da yawa da suke da irin wannan kasa suna yawan samun rama, in ma ba su rame ba to ba za su iya kiba ba, sai ga suna ta shanyewa, suna ta wato ainihin kamar sankarewa, jikin su da yana nan yana ta ramewa na ba gaira ba dalili saboda irin wannan kasan. Na gaba, akan samu loss of appetite, sai ga mutum abinci baya masa dadi, ko ya ci abincin ma sai ga jace maka ya ishe shi, sai ga ji in dai ba ya sha wannan sigarin ba shine in ya ci abinci daga baya to ba zai taba jin dadin ci wannan abincin ba. Sai kuma akwai wato ainihin jikin mutum gabaki daya, fatan shi da fiskan shi ne tare da ainihin labban shi da hannayen shi, duk inda yake shan sigarin kana gani kasancewa mutum duk alamun ya nuna a jikin shi ko kuma ya nuna a jikinta, wayannan su ne manyan alamomin shi. Amma akan samu wanda suke zuwa da tari, suke zuwa da tarin ma ya zo har da tarin jini, wanda duk wani maganin da zaka ba su na tari ba zai taba tafiya ba, saboda shi wannan tarin ba wai tari bane wanda aka same shi ga pneumonia ko kuma tuberculosis ko kuma asthma ko kuma other lung diseases, but rather daga cancer aka same shi. To yawanci wayannan su ne manyan alamomin. Amma na masalan numfashi wato dyspnea kenan, be it orthopnea ne ko kuma dyspnea din wato mutum yana kwance ne ko kuma yana zaune ko yana tafiya, duk matsalan numfashi ya dinga bin shi, to shine babban alama na wannan ciwon kansan.
To likita, irin wannan daji na huhu ya kasu kashi nawa ne?
Daga cikin ire-ire wannan na wannan kansan, muna da histological classifications. Wannan kuma histological classifications din na ba ta bayyana cewa ga mutum wanda yake da shi har sai an zo an yi biopsy. Biopsy shine za a zo a dan dauka tissue ko kuma yanzu ya ce wani dan binci ne kadan daga huhun mutumin da ake tunanin cewa yana da kansa, sai a je a gwada. In aka gwada ne to zai nuna mana shin mutumin nan yana da squamous cell carcinoma ne, adenocarcinoma ne, small cell carcinoma ne, large cell carcinoma ne, ko kuma alveolar cell carcinoma. Su ma dukan su ire-ire ne na histological classifications na lung carcinoma. So kenan an gane abin da yake nufi, shi kanshi kansan huhun yana nan daban-daban kala daya har kala hudu zuwa biyar. Sai dai amma generally a Hausance zamu kira shi a matsayin kansa na huhu wanda yake adaban mutane.
To likita, shin ana iya warkewa idan an sha magani?
To wani babban abin da zamu faɗa dai wanda zai bada matukar mamaki shine, yawanci maganin da aka yi amfani da shi dan shawa kan wannan matsala na kansan huhu kashi bebi 20 bane zuwa 30 ake cin nasara, kashi 70 zuwa 80 yawanci ba a cika samun nasara ba, in dai ba wai an canza huhun bane gabaki daya. Wani abu shi lung transplantation kenan, wato a cire huhun mutum sai a ji a dauko wani huhu na mutumin da yake da lafiya, ko kuma ko da ma a zo a ce bai da rai, in dai huhun yana da kyau sai a zo a maida mishi. Amma akalla bincike ya nuna cewa ana yin wannan wato ainihin aikin ne sama da naira miliyan 100 in mutum zai bar Najeriya. So kuma a Najeriya ni dai a sani na ban san inda ake irin wannan aikin ba. Amma daga cikin wa'insu kuma da ake wanda ba dole su aiki ba, ya hada da irin su chemotherapy, akwai irin su radiotherapy, akwai irin su brachytherapy, akwai irin su cryotherapy, har haka in pleural drainage wanda shine za a zo a sa mutum wato ainihin kamar dan tiyo kadan a cikin kirjin shi dan a taimaka gurin zuke ruwan da ba a bukata, wanda wata rana kansa yakan iya tara wannan ruwan, sai ga mutum bai samu isasshen numfashi ba, sai ga ruwan ya fito baki yayi muni yayi wani iri, kuma kuma yakan taimaka mutum ya samu numfashi. Amma ba shi yake nufin ayi treating wannan kansa din ba. To sai sa prognosis din shi, wato generally nace prognosis wato outcome din shi bayi da kyau. So duk wanda aka ce maka ko kuma aka ce miki yana da ko kuma tana da kansa na huhu, ko da ma kansa na huhu na dama ne ko na abu, to yawanci ba a cika cin nasara ba, cikin watanni kadan za a iya rasa su, Allah ya sauke.
Kamar wasu irin illoli ne wannan cutar da dajin huhu ke haifarwa mutum?
So daga cikin babban illan da ya fi daga hankali shine metastasizing, wato shine kasancewa cigaba da bazuwa ko kuma spreading daga wannan huhun. Ya kamu sai ga fara bazuwa, yana bazuwa ya shiga hanta, daga hanta ya wuce koda, daga koda ya wuce cikin tumbin mutum, daga tumbin mutum ya koma sama ya shiga kwakwalwa, har cikin kashin mutum yana shiga. So yayin da aka ce maka abin da ya faru daga huhu ya shiga cikin kashi kan, to gaskiya fa tabbas wannan ba karamin abin tashin hankali bane. To sai sha ake so mutum ko ma menene kar ya dai kasance ya bari ya samu wannan kasa na huhu, dan yayin da ya fara bazuwa to zai wahala a samu maganin da zai kasance ya shaka wannan matsalan, ko da ma a zo a ce an canje huhun ne gabaki daya, inda ya bazun ba za a zo a ce to za a canje kashin shon mutum, ko kuma a zo a ce to a bi a canje hanta, a bi a canje kodan mutum, a'a sai dai ya kasance cewa dai kawai in an canje huhun hala ya dan taimaka masa da wani kankanin lokaci. Bayan shi akan samu wani abu shi palsy. Wannan palsy din nan kuma sun rubu kashi biyu, mukan samu pharyngeal nerve palsy tare da laryngeal nerve palsy, wanda kuma manyan alamomin shi da yake zuwa shine tsananin rama da mutum zai cigaba da yi, sai kuma odynophagia wato tsananin ciwon wuya yayin da ya zo ko kuma ta zo haɗin yawu, sai abin ya cigaba da tsananin damu su, ko wani irin magani za su sha ba zai wato ainihin sake su ba, saboda wannan ciwon wuyan da suke samu na haɗin yawu ba wai daga wani matsala bane, illa daga consequences ne na shi wannan kansa da yake cikin addaban mutum. So abu ne wanda ya kamata a ce mutum ya guje masa gabaki ɗaya, wanda in Allah ya yi mutum mutum ya bar shan sigari ya zo ya kiyaye baya amfani da shi ga baki ɗaya, to ko da ma yana irin aikin da zai iya kawo masa irin wannan kasa din na maimaita a baya irin su asbestosis, silicosis, pneumoconiosis, occupational lung disease kenan generally, to ba dole ya kamu da irin wannan kansan ba. Amma ba abun mamaki bane zai iya karewa ko kuma za ta iya karewa da chronic obstructive pulmonary disease. Na biyu, shawarar da zan bayar kuma ga wanda suke amfani da murhu musamman mata wanda za ga hayaki kullun suna cikin hayaki, yana da kyau inda haliman zanen su don Allah su samu musu mafita wanda zai kasance ba za su na amfani da wannan murhun ba. So babban abin da ya kamata a kiyaye shine a guje wa shan sigari. Allah ubangiji ya samu dace.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Karo. Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba, amma sakon da wannan wurin ke koyar mana, Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi dan Allah, ba za ka yi dan mutum bane, domin sakamakon mu daga wurin Allah yake. Ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a, in dan kayi mai kyau zaka gaji mulkin sa, in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba. Zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi. Wannan wurin ya nuna mana a ciki, yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam, to shi muka masa. Yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku, lokacin da bai da abinci mun bashi abinci, lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura, lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha. Duk irin wayannan ayyukan in ka ma dan Adam ne, to Allah kake masa. Saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa da kowa, kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane, to dan Allah kake masa. Saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa. Idan ka aikata mumuna zaka samu mumuna sakamako, amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah. Saboda haka cikin wannan makon, idan mun fita ayyukan mu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi, ranan karshe za mu samu sakamakon sa. Salamu alaikum.
Wannan shirin da zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.